بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء ترى غوة جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيرة دليه دبو مشاترا وان دي 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 أشرين دي ترى غوة سبتمبر 1998 الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها بياني أكن حكمت بيّن كراتو da kuma ɓoye karatu a cikin salloli biyar da ma waɗansu sallolin daban, kamar sallar idi, kamar sallar roƙon ruwa, kamar sallar kusufin rana ko wata ko makamantansu. Ina hukuncin bayyana karatu a cikin waɗannan salloli? Ina hukuncin ɓoye karatu? Sai malamai suka kasu kashi biyu. Wasu malamai suka ce hukuncin bayyanawar da ɓoyewa sunna ce mai ƙarfi, dan haka inda ya kamata ka bayyana in ka ɓoye ko inda ya kamata ka ɓoye sai ka bayyana da gangan to sallar ka ta ɓaci. Amma in ya faru maka ne da rabkanuwa ko da mantuwa fiye da ayoyi uku, sai suka ce to za ka yi sujuda gwargwadon abin da ya kamata, kabli ta kama ko ainihin ba'adi. Wasu kuma malamai suka ce bayyanawar nan ko ɓoyewar nan to hukuncin shi hukuncin ainihin mustahabbi ne, idan ka ainihin wato manta shi da gangan babu kabli babu ainihin ba'adi a kanka. To haka ko da ainihin za ka bayyana inda ya kamata a ɓoye ko kuma ka ɓoye inda ya kamata a bayyana, suka ce ainihin babu komai a kanka, sai dai ka ki aikata abin da yake mustahabbi ne. To wannan magana a ƙashin gaskiya ita ce daidai saboda nasoshi waɗanda za mu zo mu karanta. Ma'ana sallar azhar da mutum zai manta ya yi karatunta a bayyane, yana cikin yin karatun sai ya tuna a bayyane yake, to sai ya koma ya ci gaba da yi a sirrance. Sallar magriba da mutum zai tuna yana yin karatunta ne a ɓoye alhali a bayyane ya kamata, sai ya marmaza sai ya ci gaba daga ayar da yake kawai a bayyane. To ko da ya idar da sallan ne ta magariba sai ga duk a ɓoye karatun, a ƙashin gaskiya babu kabli babu ba'adi a kan shi. Haka ko da ya idar da sallar azhar din sai ya lura cewa ai duk a bayyane karatun, to a ƙashin gaskiya babu kabli babu ba'adi a kan shi. Cikakken bayani ku je ku karanta littafin Subulus Salam sharhi na ainihin Bulughul Maram na al-Imam al-Amir as-San'ani, Allah ya shiryar da mu. Don haka bayyanawa din a inda ake bayyanawa to sunna ce mustahabbiya, ɓoyewa inda ake ɓoyewa din sunna ce mustahabbiya. To wannan hukuncin ya shafi mata, so da dama mata duk abin da aka karanta sai su ce haddamu haddaku ya ma'asharan nisa'u. Inda kuka ji maza suna bayyana karatu kuma ku yi a bayyane, inda kuka ji mata ainihin maza suna yi a ɓoye kuma sai ku yi. Sallolin magriba da ainihin sallar isha raka'o'i biyunsu na farko da sallar asuba raka'o'in ta biyu gaba ɗaya sai a bayyane ake, to ke ma a bayyane zaki, da tsohuwa da budurwa da yarinya da mai daɗin murya da mara daɗin murya duk kowace haka za ta yi. To sallar magariba raka'a ƙarshe ta kwaya ɗaya ta ƙarshe da raka'o'i biyu ƙarshe na isha da raka'o'i huɗu na sallar azhar da raka'o'i huɗu na sallar la'asar duk a ɓoye ake karatu, to kuma haka za ku yi. To me ake nufi da al-israru yin karatu a ɓoye? Shi ne kirin ƙayi ko karin ƙayi harshen ka na motsi amma ba a jin ko da sauti ko ƙunƙunin abin da kake cewa, ba a jin ƙarar sadi, ba a jin ainihin ƙarar sin, ba a jin sauti ko kaɗan, amma ba bakinka na motsi. Don haka in ka zo kai karatu bakinka bai motsi ba gaba ɗaya, wato kai a zuci kenan, to sallarka ta ɓaci don ba kai karatu ba kenan. Domin da tunani kenan kai, da tunani kai kenan, ba kai ainihin da harshe ba, to ba kai abin da ake nufi da suna ƙira'a ba, baka ƙarra'a ba, baka karanta ba tunda harshen ka bai motsa ba. Allah ya shiryar da mu. To yanzu za mu zo mu ji shiriyar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaya annabi yake yi, to sai kai haka shikenan ka samu alheri da albarka a cikin rayuwarka. وكان صلى الله عليه واله وسلم يجهر بالقراءه في صلاه الصبح منذن الله كفنتي انا بين قراءه الصلاه اصبا وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء هكا عينه الركعوي بين فرقو ده صلاه المغرب والعشاء yana karatu a bayyane wa yusirru biha fi adh-dhuhr wal 'asr manzan Allah na boye karatu a sallar azhar da al-asr wa salisati min al-maghrib da raka'a ta uku ta sallar maghriba wal akhirain min al-isha da ainihin raka'o'i biyar sallar isha asha kasa malam yace ala hadha ijma'ul muslimina akan haka al'umman musulunci suka yi ijma'i suka hadu baki daya binaqalul khalaf anis salaf haka nan malaman baya suka dauko daga malaman da suka gabace su ma al ahadith sahiha yace wannan ijma'i da suka yi kuma tare da hadisai ingantattu al mutazahirati ala zalika wadanda suke goyen baya suke karfafa wannan ijma'i kama qala an-nawawi kama yadda babban malami al-imam an-nawawi ya fadi fa sayati ba'daha wasu daga cikin hadisan ma za su zo wadanda ainihin malamai suka hadu akan su wanzurul irwa'a amma ash-shaykh al-allamatu al-albani yace ka karanta littafin irwa'ul ghalili namba hadisi na 345 jama mun ji wannan da kyau ko yanzu wannan shi yake kira fiqhu kenan ash-shaykh al-allamatu al-albani ya mana fiqhu sunna kenan ma'ana me ka fahimta daga ayyuka daga zantutuka daga abubuwan da annabi ya tabbatar sai ka markade su sai ka fade su su ake kira fiqhu sunna to sannan sai kuma sai ka kawo ainihin sunna din jama'a mun fahimta amma al-fiqhul mujarrad to shine kai zantutukan baki daya koda kana da dalilai a Qur'ani da hadisi amma sai baka kawo ba to sai a ce wannan al-fiqhul mujarrad fiqhu ne wannan tsiraitacce daga dalilai babu dalilai amma fiqhu sunna shine bayan da ka gama fadin zantutuka baki daya sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce ko annabi ya ce ko Allah ya ce sai a ce fiqhu sunna kenan wa kanu ya'rifuna qira'atahu fiha afi ma yusirru bihi bi'tirabi lihiyatihi sahabbai sun kasance suna sanin qira'a annabi suna gane cewa annabi na karatu a cikin wuraren da ake boye karatu bi'tirabi lihiyatihi in suka ga gemin shi yana rawa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da cikakken gemu yana da cikakken saje gemin shi har zuwa ainihin cibiya sallallahu alaihi wa sallama saje kuma tun daga yadda kaga saje yana fitowa daga ka haka manzon Allah sajen shi yake dan hakan ana sallar azhar suka ainihin wato sukan ga ainihin inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi karatu sai su ga wannan gemu yana motsi to alama yana motsa bakin shi kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Abu Dawud sune ainihin suka ruwaito shi to haka ainihin ake son gemu amma ba a son gemu duka buka kankare shi ko duka buka daddatse shi Allah ya kiyaye wannan haramun ne kuma hatta mazhabin malikiya din da mutane suke cewa suke yi amma abin mamaki kuma da wahala ka samu mutanen da suka fi malikiya aske gemu kada ma dai malikiyar Najeriya kowa sai kaga limami ne babban limami amma sai ga gemun shi kamar tauraro kamar farin wata zai fito wallahi abin kunya ne sam wani ma sai kaga gaba ɗaya ba shi ma da gemu ma haramun ne aske gemu jama'a wallahi bai halatta ba a cikin addinin musulunci wato addinin musulunci addini ne kuma ibada ce siyasa ce kuma rayuwa babu inda addinin musulunci bai da ta cewa addinin musulunci yana magana game da aqida yana magana game da ibada yana magana game da siyasa yana magana game da rayuwa yana magana game da ahwalish shakhsiyya yaya kai kanka zaka rayuwa zaka huta da wasu babu abin da addinin musulunci bai bayyana ba to amma zai ga mutum yana son ya shek ko yana asige mun kai mishi magana sai ya ce wai yanzu addinin musulunci ma ya magana akan waɗannan abubuwa a ce kake addinin musulunci ya zo kawai ya magana akan masallaci ne da tarbi addinin musulunci karatun shi ya wuce nan babu inda ba a shiga an fita ba Allah ya shiryar da mu wa bi isma'ihi iyyahum al-ayata ahyana kuma sahabbai har wayo suna gane karatun annabi sallallahu alaihi wasallama a wuraren da yake boye karatu bi isma'ihi iyyahum al-ayata ahyana saboda wani lokacin yana jiyar da su kamar gurgurdan aya daya kamar a sallar azhar sai su ji ya ce sabbih isma rabbikal a'la ya bayyana karatu kamar rak'aya daya haka to kaga wannan yana nuna ashe annabi yana karatu a bayyane kenan ayna karatu ainihin a cikin sallar azhar afwan tunda a boye yake yi idan yayi fatiha
can sai su ji ya ce misali sabbi isma rabbikal a'la, da aka tambaye su yaya kuke gane annabi na karatu to a sallah azhar tun da dai ba a bayyane yake ba, sai suka ce saboda motsin gemin shi ko kuma wani lokacin sai mu ji ya karanta aya daya haka sai kuma ya koma sai ya ci gaba da ainihin karatu din a abin nan a boye. Da wannan hadisin ne al-Amir al-San'ani a can Asbul Salam da nake gaya muku ya hujja akan cewa ashe lallai boye karatu din bai kai matsayin a ce wajibi sunna muakkada ba. Wannan hadisin yace al-Bukhari wa Muslim sune suka rawaito shi. Wa kana yajharu biha aidan fi salatil juma'a, har wa yau kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana bayyana karatu a sallar juma'a wal idain, da sallar idi babba da sallar idi karama. To gashi a kasa malam yace in bur qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salatil juma'ati wa salatil idain, ka dubi babin da ke bayani akan karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sallar juma'a da kuma sallar idi karama da ainihin sallar idi babba, zaka ga cikakken bayani wato a karkashin wannan ainihin littafin kenan zaka ainihin duba. To sai malam yace wa kana ahyanan, wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance wa kana yajharu biha aidan fi salatil juma'a ko ba mu karasa karanta wannan ba, mun karanta na hudu ne. Yawwa, wa kana yajharu biha aidan fi salatil juma'a wal idaini wal istisqa'i, haka nan sallar ainihin roƙon ruwa ita ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin ainihin karatu a bayyane, sallar roƙon ruwa a bayyane annabi yake yin karatu. Gashi yace al-Bukhari wa Abu Dawud sune suka rawaito ainihin wannan hadisin. Wal kusuf, da kuma ainihin sallar kusufi, waka ce sallar kusufi malaman fiqh na malikiya sune suka bambance tsakanin sallar kusufi su ce ta rana, kusufi su ce ta wata, amma Imam al-Bukhari yace babu bambanci akan haka domin akwai hadisai waɗanda suke hukunta kowanne za a iya kiran shi da kowanne. Malaman malikiya da suka bambance kusufi suka ce ga rana, kusufi suka ce ga wata, to yadda suka bambance a sunan kuma haka suka bambance dangane da yadda sallar ma take. Da haka suka ce sallar kusufi ta rana ita ce za a taru a masallaci da liman ayi, amma sallar kusufi ta wata in ta faru sai dai kowa ya ainihin nafila a ɗakin shi. Amma a ƙashin gaskiya sunna ta zo da cewa da na ranar da na watan duk baki ɗaya za a haɗu a masallaci a yi sallah kamar yadda ainihin aka san yadda ake yin sallah ta kusufi ɗin. Raka'a biyu ruku'u huɗu, kowace raka'a za a maimaita mata ruku'u kamar yadda ka san ake maimaita sujuda, a yi ruku'u a ɗago a sake ruku'u a ɗago sannan a tafi sujuda. To haka za a yi, sannan in an gama kuma za a miƙe liman zai yi wa mutane khutba. Wannan ainihin hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim sune ainihin suka ruwaito shi. To bayan da malam ya gama bayani akan hukuncin bayyanawa da ɓoye karatu a cikin salloli biyar da waɗansu waɗanda ba su daga cikin salloli biyar kamar idi ɗin guda biyu da istisqa da kusufi, sai kuma ya ce al-jahru wal israru fil qira'ati fi salatil layli, hukuncin bayyana karatu da ɓoyewa a cikin sallar dare, sallolin dare su ake kira tahajjud, su ake kira tarawihi, su ne dai Bahaushe kuma ake kira sallar asham. In ka ji an ce mata tarawihi to ana nufin wannan sallar an yi ta kafin a kwanta bacci, sai a ce mata tarawihi. In kuwa sai da aka yi bacci aka tashi to sai a kira ta da tahajjud. Mun fahimci wannan da kyau ko? Kuma dai ita ce qiyamul layli, ita ce qiyamul ramadan. Qiyamul ramadan, qiyamul layli, duk ibadar da ka tashi kai da daddare, sallah ce ko zikiri ko duk wani abu sai a kira shi qiyamul layli. Inda azumi ne sai a keɓance shi da cewa qiyamul ramadan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan salloli na dare da shafa'i da witri da tarawihi da tahajjud, menene hukuncin bayyana karatu da ɓoyewa, kuma yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake? Shi ne malam yace wa amma fi salatin layli, amma dangane da sallar dare, fa kana taratan yusirru, wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana ainihin ɓoye karatu, wataratan yajhar, wani lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin bayyana karatu. To dangane da wancan babu, wannan babu da ya kulla mana ga sharhi nan a ƙasa da yayi, da yace al-jahr wal israr fil qira'ati fi salati al-layl, sai a ƙasa yake qala abdul haqq, babban malami abdul haqq al-ishbili ya fadi fi tahajjud, a cikin littafin shi mai suna kitabu tahajjud, a cikin takarda ta 90 fuska ta daya, wato littafin ba a buga shi ba kenan, amma yanzu an buga littafin mujallar guda ne babba. Yace wa amma an-nawafil bin nahari, dangane da nafiloli da rana, falam yasihha anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fiha israrun wala ijharun, babu wani abu wanda yazo ya tabbata cewa nafilolin rana annabi yana boyewa ko yana bayyanawa, babu hadisi da ya tabbata akan haka. Kun san akwai matsala da zaka zo kaga hagunta da damanta ji hadisan ba su inganta ba, kamar hadisi da ke magana akan sanya tozali da rana da azumi, waɗanda suka ce asadin ba su tabbata ba, waɗanda suka ce kada asadin ba su tabbata ba. To yanzu matsala ta zama a buɗe, kaga kana da sha'awa ka sa sai ka sa, kaga baka da sha'awa shikenan, wani kaga ya ramba da kullun shi sai ka kyale shi, tunda hagu da daman matsalar hadisan ba su tabbata ba. To matsalar tana nan yadda take kenan, yaya hukuncin sanya tozali da rana in ba azumi ake ba? To haka hukuncin ya koma, ta iya ka ce to in na sa ai zan ji dan danan shi a makogoro na? Ibn Taymiyyah yace babu komai akan haka. والأظهر أنه كان يسر فيها, sai shi malam Abdul Haq yace a zahiri dai annabi ya kasance yana ainihin koyi karatu, amma kun ga bai da tabbas ba, domin sai da ya gama hukunta cewa babu hadisi da suka inganta dangane da koyewa ko kuma bayyanawa, sai yace amma abin da yafi bayyana a zahiri annabi yana koyi karatu a cikin ainihin sallah ta ainihin nafilfili na rana. Yarwiya anhu sallallahu alaihi wa sallama, kuma wai an ruwaito daga annabi annahu marra bi Abdullah bin Huzafa, ya wuce sahabin shi mai suna Abdullah dan Huzafa, wa huwa yusalli bin nahari, wannan sahabi yana yin ainihin sallah da rana, wato ta nafila kenan, wa yajharu, shi sahabin yana karatu a bayyane, fa qala lahu, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi, ya Abdullah, ya kai Abdullah, sami'illah, ka jiyar da Allah, wala tusmi'na, mu ba sai ka jiyar da mu ba, kada ka jiyar da mu, wato kai asirrance kenan. Shi da kanshi Abdul Haq da yake babban malamin hadisi ne, kun ga tun farko sai ya ce ruwiya, mun karanto irin wannan kaida, a ƙarshe sai ya ce wa hadhal hadithu laysa bil qawi, wannan hadisi ba shi da ƙarfi, wato hadisi ne da'ifi. To irin hadisan kenan, kaga yanzu wannan hadisi da a ce ya inganta, to nassi ne fi mahallin niza, domin gashi inda ya inganta annabi yana kenan. To dan haka da a ce wannan hadisi ya inganta, to ya zama yana warware wannan matsala kenan, domin gashi a ciki annabi yana cewa ka jiyar da Allah, wato ba sai ka jiyar da mu ba, tare da cewa shi ma ba zahiri bane akan cewa yana boye karatu din, tunda ya ce ya jiyar da Allah, ma'ana zai iya yiwa ya rage sautin shi ba sai yayi yadda mu zamu ji ba. To dan haka a takaice jama'a, idan da rana ka ji wani ya miƙe yana sallar nafila yana karatu a bayyane, babu komai. In ka ji wani ya miƙe da rana yana ainihin sallar nafila, ka ji yayi karatu a bayyane, babu komai. Da daddare in ka ji mutum ya boye, babu laifi. In ka ji ya bayyana, babu laifi, domin babu wani nasi karar ainihin akan haka. Allah ya shiryar da mu. To wannan ainihin hadisi da muka karantawa cewa sallolin dare annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci yake a bayyane, wani lokaci yake a bayyane, sai malam yace al-Bukhari shi rawaito wannan hadisi fi af'alil ibad, a cikin littafin shi khalqu af'alil ibad, wa Muslim fa al-Imam Muslim, shi ma al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, Allah ya shiryar da mu. Wa kana idha qara'a wa huwa fil bayti, manzo Allah ya kasance in yana karatu a cikin sallah, wa huwa fil bayti al-hali, yana cikin uwar daka, shi yake nufi da al-bayt anan, ba gida ba, ba kuma daki mutlakan ba, uwar daka. Ƙarshen hadisin zai ƙara bayyana maka haka dan ka fahimce shi da kyau. Annabi ya kasance in yana sallar dare a uwar daka yana karatu, yasma'u qira'atahu man fil hujrati, wanda ke falo yana jin karatun shi, shi yake nufi da al-hujra ana. Bashi a kasa yace Abu Dawud shi rawaito wannan hadisi, wa Tirmidhi da al-Imam Tirmidhi fi shama'il, a cikin littafin shi Shama'ilul Muhammadiyya. Abinda yake nufi da Shama'ilul Muhammadiyya, ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Al-Imam Tirmidhi ne littafi kamar girman Bulughul Maram, yana bayani akan abubuwa da suka shafi annabi kadai, yaya rawanin annabi yake, yaya mayafin annabi yake, ya takobin annabi dabbar annabi yaya kowanne da isnadi yake kawowa an samu babban malami al-Imam Ibn Kathir ya dauki wannan littafi ya dan kakkara wasu abubuwa a ciki sa'annan aka zo aka samu al-Sheikh Ali ibn al-Qari wannan babban malami ba Hanafi yayin sharhin shi a cikin mujallabi guda juz'i biyu shi kuma al-Sheikh al-Muhaddith al-Albani ya dauki littafin ya fasa shi biyu ya ware ainihin da'ifan hadisin ya aje su gefe guda ya ware sahihan sai ainihin aka buga shi shama'il al-muhammadiyya muktasar shama'il al-muhammadiyya wato yayin ikhtisari da'ifan hadisan ya ciccire su ba wai ya ware su gefe guda bane ya bayyana su kamar yadda ya al-adab al-mufrad a'a nan kawai sai ya ware sahihan sai aka buga su sai ba a sanya wa littafin sahihu shama'il ba a'a sai aka sanya wa littafin muktasar shama'il kawai to da'ifan kuma sai aka watsar da su gefe guda wannan littafi an buga shi gurgurdo da kaga girman sifatu salatu din nan haka aka buga shi shi wannan ikhtisari na al-Sheikh al-Allamah al-Albani din ya kamata ka samu wannan littafi don zai bayyana maka duk abin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wa sallam a takaice kuma da isnadi mai inganci yaya hannun taguwar annabi yake waɗanne irin takalma annabi yake sawa wanne irin zobe annabi yake sawa a wannan hannu a wannan yatsa yaya yake fuskantar da zoban abin da ya shafi annabi kawai yake magana akai sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sun rawaito wannan hadisi bi sanadin hasan da isnadi wanda yake kyakkyawa wal hujratu huna al-Sheikh al-Allamah al-Albani yace abinda ake nufi da al hujratu anan ma yuttakhadhu hujratan lil bait inda babihi abin da ake mayar da shi ainihin ya zama matsayin falo ga ainihin wato uwar daka wanda yake daga kofar uwar daka sai shi me kenan falo wato gwari-gwari akai daga kofar uwar daka in ka fito daga uwar daka ka fito daga kofar uwar daka ne zaka fado falo to shine ake nufi da al-hujra anan sai yace mislul harimi lil baiti kamar yadda ainihin akan fade al-harim ga bait wato asalin sunan falo kenan al-harim to anna amma anan da yake mai riwayar ya faɗi cewa al-hujra to kaga lallai dole a faɗi ne ake nufi da al-hujra din sai aka bayyana maka cewa al-hujratu din nan dai kamar kalma al-harim ce da ake faɗa ga ainihin daki sun aka ce harimul baiti to ana nufin falon dakin mun fahimta to amma shi ne wannan riwaya da yazo sai da ce al-harim ba sai an fahimta kalma al-hujra al-hujra kuma daki take dauka dakin nan uwar daka ko falo to sai aka ce a amma shi nan yana nufin falo ne wal hadithu yani annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yatawassatu bayna al-jahr wal israr wannan hadisi na nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ainihin yana wato bayyana yana tsakaitawa wajen bayyana karatu da kuma ainihin boyewa ne ko to alhamdulillah ina fata mun gane wato tsakanin bayyanawa da boyewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ya nuna annabi baya daga muryar shi da karfi tun daga shi har ana kwatance a ce kai har ma wanda ke falo na ji ashe kaga ba da karfi yake daga yi ne ba tunda me ya tsakanin uwa daka da falo to har kaji an yi kwatance an ce har ma wanda ke falo fa yana ji kaga ashe ba da karfi ba to dan abin da zai kara nuna mana haka shine hadisin da zamu karanta a gaba kuma sai ya ce wa kana rubama rafa'a sautahu akthara min zalika wani lokacin manzon Allah yana daga muryar shi fiye da haka fiye da yadda muka ji a can an ce har wanda ke falo ma yana ji in shi annabi na uwa daka ko to wani lokacin yana daga muryar shi fiye da haka hatta yasma'ahu man kana ala arishihi har ma wanda yake rumfashi ta kofar falo zai ji kira'a kuma kaga gaba dai ke al arishu anan rumfa ake nufi to amma wace irin rumfar sai yace ai kharijal hujra wato rumfar da ke falo sai ai uwar daka ai falo sai ga an zo an yi wata rumfa ta kwano ko ta mayan fadi a kofar dakin ko to ita ce ake nufi da al-arishu anan gashi a cikin hadisi aka ga za a gina annabi masallaci aka ce ko ai maka masallaci kankararre ne na zinare na kaza sai yace bal arishan ka arishi Musa yace ku dan yi rumfa kawai kamar rumfa annabi Musa shine ma'ana arish to shine aka ce wani lokacin in yana karatu a uwar daka na falo na ji to wani lokacin ma yana daga sautin shi fiye da haka har wanda yake rumfar da ke wajen falo ma ya ji kaga fiye da na dazu kenan wannan hadisi gashi yace An-Nasa'i ya rawaito shi wa Tirmidhi da Tirmidhi fi Shama'il a cikin littafin shi Shama'il al-Muhammadiyya wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi fi Dalail a cikin littafin shi Dalailun Nubuwa bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa malamai suna yin littafai su sa musu dalailin nubuwa. Littafin da yafi kowanne shahara a duniyar hadisi shine dalailin nubuwa na al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani. Amma abin takeici wannan littafi ya bata yau fiye da shekara 400, sai mujalladi ɗaya ne rak. To Allah ya sa wani malami ya taba yin muktasar na littafin, wato tun yana da wannan malami yana da cikakken littafin sai ya takaita littafin. To sai ya zama asalin littafin yanzu da ke hannu shine mujalladi ɗaya. To da aka ga abin da ke cikin wannan muktasar daga farkon shi har ƙarshe, sai aka fahimci wannan littafi zai kai mujalladi goma ma da yana nan cikakken shi. Domin daga muktasar ɗin aka gane haka irin abubuwan da malamin ya rairaye, ake fahimtar lallai littafin yana da yawa. Abu na farko kenan littafin Abu Nu'aym na al-Imam al-Bayhaqi, shi kuma ya kai kamar mujalladi biyar. Shi kuma an samu wani Abdul Badi Safar, wani malamin hadisi ne, shi ya ta hakikin shi da takhrijin hadisan shi. Abinda malamai suke nufi, malaman hadisi suke nufi da dalailin nubuwa, littafi ne za su yi suna kawo abubuwa waɗanda yake za su baka sha'awa game da annabcin annabi haka sallama mishi. A ce ga kututturen da dino ya yi kaza, ga ice ya yi kaza, ga dabba ya yi kaza, ga kaza. Misali, yana daga cikin hadisan da ya kamata mu kawo a karatutukan da muka gabatar a babukan baya, misali cewa annabi ya tausayawa, yakan tausayawa yaro da uwarshi in ya ji yaro na kuka a masallaci. Al-Imam Abu Dawuda ya rawaito hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wata rana sai ya ga ainihin wata zomo ba a ce ko zomiya, zomo ta mace, sai ya ganta haka, ya ganta wurjan jan hankalinta a tashe a daji suna tafiya, an sassauka ne an aje kaya, sai manzon Allah ya ganta ta shiga nan ta fita nan ta shiga nan ta. Manzon Allah ya ce wannan zomuwa ba lafiya take ba, waye kwashe mata ƴaƴanta? Wani sahabi ya ce ni ne ya ce mai mata da ƴaƴanta. Mun fahimci wannan da kyau ko? To kaga irin wannan ma'ana rahama ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Har yau al-Imam Abu Dawuda ya sake rawaito hadisi hasan, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin tafiya, sai ya ga wani raƙumi ya yanko da gudu, ya zo ya sadda kanshi, ya sunko da kanshi wajen daidai inda manzon Allah yake. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara wata karanka, wani ayari na jama'a suna tafiya, ya ce wane ne mai wannan raƙumin? Sai wani farke ya ce nawa ne. Yake to raƙuminka ya kawo kuka, ya kawo kotun koli, ya kawo ƙara kotun sunna, ba zalunci sai adalci, ba sai ka ɗauki lauya ba, ka buɗe baki ka bayani ba makyarkyata. Raƙuminka ya kawo kukan cewa tun yana saurayi ka siye shi kake zuwa fatauci da shi, kai ne kaza, kai ne kaza, kai ne kaza, ya ji cewa san da za ka baro gida kana cewa uwar gida, uwar gida raƙumin nan fa ya tsufa, baya yin aiki irin yadda yake da, na haka ki shirya in mun dawo za a sha farfesu, za a sha dina. Ya ji cewa kana hira da uwar gida, za ka yanka shi. Manzo Allah ya ce ka tausaya mishi, ya kawo kuka, ka saka shi a cikin raƙuma masu kiyo. Kaga wannan dalili ne alal nubuwa. Magana da dabba, dabba wani yazo ya ce yana magana da dabba, wannan kafirci ne. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi sai magana da dabba. To kaga irin waɗannan hadisan, to irin su ne malamai suke tara su ce dalailin nubuwa. Ma'ana kai din nan yanzu dan kai imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama, ai kai dama dolan ka ne, kai mutum ne kana da hankali, amma yaya aka yi raƙumi ya san cewa ba wanda ya dace a kai wa hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama? Mun fahimci wannan da kyau ko? Haka kuma al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi da isnadi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune, sai wani sahabi, wani kafiri ne ma a lokacin, sai ya zo ya ce cikin kuwa ne ne Muhammad? Aka ce gashi nan. Ya ce wata matsala ce ta faru, yana kiwo ne a dawa, sai ainihin wani kyarkeci ya taho da gudu, sai ya sufa ya cafke akuya guda daya, ya ruga da gudu ya tafi da ita. Bayan da ya tafi da ita, sai na bishi na je na tilmishe shi na kwace, na kwato ta na rungumo ta haka, sai wannan kirkeci ya ja da baya, sai ya ce yanzu nan in suri akuya guda daya zan ci, ba za ka banne in ci ba. Sai wannan mutum ba kawai sai waiwaya ya ce la abin mamaki kirkeci dabba tana magana, sai wannan kirkeci ya ce mishi abin mamaki ya wuce, ga Muhammadu can yana ba da labarin farko da ƙarshen duniya, kai kana nan kana kiwon awaki. To yanzu kaga wannan kyarkeci yayi magana,
ya bada labari game da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan dalili ne akan annabcin annabi ko ba dalili ne akan annabcin annabi wannan da kawai shine yazo ya bincike annabi ya bashi labari kuma ya musulunta manzo Allah yake dama haka abin yake ba za a yi tashin duniya ba sai dabbobi sun yi magana ashe wannan hadisi zahiri ce ma'anar shi sabanin yadda naji wani na fassara shi da cewa kamar radioyi kamar talabijin su ne ake nufi da dabbobi anan a wannan ya bada ma'ana ce inda ba a samu wannan hadisin ba amma inda an samu wannan ashe dabba din nan da ka sani dabba mai kafa hudu ne magana din nan ita ake kira wanda za ta yi magana din nan gaba jama'a mun fahimci wannan da ke ko ga irin abubuwan da ke faruwa yanzu sai a ce an samu wata gwaiba ko wata garbejiya ko wata timfatiya an samu sunan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan dalailun nubuwa kenan dalilai da ke tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau to shine amfanin wannan littafi na al-Imam al-Baihaqi ya kamata ka same shi zaka sha karatu ne yawa abubuwa zaka gani na mamaki da za su sa ka samu yaqini cewa annabi lalle manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam don ana son a matsayinka fa na musulmi kullun kana ƙara binciken me zai ƙara maka imani ga annabi Ibrahim da yace Allah ka nuna min yadda kake tayar da matattu sai Allah yace baka yadda bane sai annabi Ibrahim yace na yadda amma ina son zuciyata ta ƙara natsuwa ashe kullun baka yi laifi ba in ka binciki me zai ƙara maka imani
وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك حينما خرج ليلة كما وانا يدك جئنا أكتش عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تيوان لوك تنينا أينهن سكيتا وادن غني بأينهن واتو مليش أكرات صلو لندري وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دهك النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر سيدنا أبو بكر da Umar Allah ya kara musu yarda wa bidhalika amara ababakr wa umar radiyallahu anhuma da bin wannan tsari ne annabi ya umarci abubakar da umar Allah ya kara musu yarda cewa su ainihin tsakaita wajen karatu da zalika wannan umarni kuwa ya faru ne shine kharaja lailatan yayin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito a wani dare sai da huwa bi Abi Bakr radiyallahu anhu yusalli sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sayyidina Abu Bakr yana salla ya khfidu min sautihi ya rage sautin shi ya rage muryar shi sosai yayi kasa da muryar shi wa amara wa marra bi Umara ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته يا كما وجي سيدنا عمر yana karatu shi kuma Umar ya daga murya shi yana karatu falamma jitama'a inda nabiy sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suka hadu ma'ana kashe gari kenan an zo sallar asuba ko kuma da safi sun hadu ana hira qala sai annabi yace ya ababakr ya sai abubakar marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautika na wuce ka daren jiya kana sallah kai kafa da muryar ka sosai qala sai Abu Bakar yace dalili na akan haka qad asma'tu man najaytu ya rasulullah ai na jiyar da Allah wanda nake ganawa da shi Allah da nake ganawa da shi tunda yaji ai ba sai kowa yaji ba shine yasa nayi murya ta kasa wa qala li Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka kai kuma Umar na wuce ka kana sallah ka daga muryar ka وقال يا رسول الله سيتي يا منظر الله اوقذ الوسنان انا تاير دا وقت اندى ذكي جنجديني اما كان جنجديني ونما قاجيك ميكي زنبر دا مزانا كراتو واطرد الشيطان كما انا كوري شيطان ني شيطان ان اكي كراتو دا كارجي انا كوري شيطان حكا كران صلى ايكي كوري شيطان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي منظر الله ايكي يا أبا بكر يا في أبو بكر تو كنغا اننغان انفاني دا وانن داما انجاو هنكلمو so da dama mutane sai su sanya wa ɗayan su Abubakar ko Abdullahi in suka zo ainihin wato ko fadan sunan ya sunan danka sai ka ce sunan shi Ababakar ya sunan danka sai ka ce Abdalla a in zaka kira shi ne sai ka ce ya Ababakrin ko ya Abdalla ko kuma ka ce Ababakrin ko Abdalla saboda nida kenan kira ne sai ka ce ya Ababakrin ya Abdalla saboda mudafu mudafun ilayhi ne to amma sai kace ya sunan danka sai kace
Abdallah a ai anan cewa aka Masnud nika ya sunan danka kaga jumla ce mubtada ce wannan ma'ana khabarin zai zo a wajen bada ansa ya zaka ce kenan sai ka ce ko ka ce Abdullahi ko Abubakar amma an ka ce Abdallah to menene ya jawo wannan nasaba sai ga kuskure ne ba gwanin ta bane wato shari'ar musulunci ba ta da wata gwanin ta sai kai ta yadda take harshe bai shi da wata duk yadda ka kware da Hausa ba za ka ce na ga dan lada ba ya zama dan wata mota kenan sai dai ka ce na ga dan ladi duk kwarewar ka a Hausa yadda Hausa ke fada haka za ka fada to haka nan ma nan yanzu ya zama munada ne dan haka ya zama ya Ababakrin ba dan haka ba sai zama Abubakar kawai don haka ka sanya wa danka Abubakar in za ka kira shi ba laifi ka ce Ababakrin ko Abdullahi ka ce Abdallah amma ya sunan danka ko ƴaƴanka nawa za ka ce sai ka ce Abdullahi Ahmad Abubakar ba za ka ce Abdallah yaya aka yi zama Abdallah larabci kake ai yawwa sai annabi ya ce ya Ababakar ya Abubakar naji uzurinka da yasa kake yin muryar ka ƙasa amma irfa min sautika shay'an ka dan daga muryar ka kadan kadan ƙara muryar ka kadan wajen karatu in ka ne ainihin asalla mun fahimci wannan da kyau ko wannan shay'an da yake nitta qalil kadan ƙara kadan wa qala li umara manzon Allah yace wa umar ikhfid min sautika shay'an kai kuma kadan rage muryar ka kadan kaga tsaka tsaki kenan wa kana yaqulu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa al-jahir bil qur'ani kal jahir bis sadaqa mutumin da yake bayyana ainihin karatun alqur'ani kamar mutumin da yake bayyana sadaqa ne kazo ka ne a bayyana ana ainihin jinka to kamar fa mutumin da yake sadaqa a bayyana ne yin sadaqa a bayyana ya halatta indiriya ba za ta shigo ba amma yi a koye kuma ya fi daraja dan haka annabi yace har hannun dama maye sadaqa hagu ba ta sani ba me yake nufi kaiwa matuƙa wajen sirri menene dama za ta hagu ba ta sani ba to mutumin da yake yin sadaqa a bayyane irniya bata shigo ba sadakar shi tayi amma falalarta bata kai a boye ba to haka mutumin da zai shigo cikin jama'a a bayyana yana karatun alqur'ani in ba riya ladan shi bai kai wanda zai saka yi shi kadai yanayin abin shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wal musirr bil qur'ani kal musirr bis sadaqa mutumin da ke sirranta wajen karatun alqur'ani sirri anan shine ko ya zama ka zauna ka ne kai kadai kake jiyar da kanka ko kuma ka kebe daga kai sai kai kawai sai Allah to kamar mai bayyana ainihin sadaka ne wadannan hadisai guda biyu gashi ya ce Abu Dawud wal Hakim sune suka ruwaito shi wa sahahu kuma shi Hakim ya inganta shi wa faqahu Zahabi al Imam Zahabi ya ainihin idace da Hakim akan wannan hukunci cewa hadisin sahihi ne to jama'a kun ji wannan dai dan haka sallolin dare annabi yakan bayyana wannan lokacin yakan boye sallallahu alaihi wa alihi wasallam ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات ابو بكر ده النبي yake karantawa a salloli dukkan salloli biyar da salloli na idi da salloli na ainihin istisqa'i da makamantan su menene annabi yake karantawa a cikin su wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salawati min as-suwar wal ayati dangane da abubuwan da annabi yake karantawa a salloli na daga surori da ayoyi فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها ومن ينا سابوا غرغدان يد سالولي بيار دين suka saba da kuma wadansun su salloli biyar din gurgurdan kowace gurgurdan da yake mata karatu amma sai malai ya ce wa haka tafsilu zalika ga bayani nan dalla dalla dangane da haka mubtadi'ina bis salatil ula muna masu farawa da sallah ta farko min al khamsi daga cikin salloli biyar din awwalan yace na farko ko kuma al'ula sallar farko salatul fajri sallar asuba mai annabi yake karanta a cikin ta kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqra'u fiha bi tawamil mufassal manzo Allah ya kasance a cikin sallar asuba yana karanta ainihin wato dogayen surori daga cikin al-mufassal jiya da karatun mu na shekaran jiya da jiya ne ko mun fara jin menene mufassal malam yace sahihiyar magana dai daga ainihin wato suratul qaf ne mufassal din yake farawa wato wurare ne ga jajjerun surori da kuma ayoyi to gashi a kasa nan ya ƙara yin bayani yace hiya sab'ul akhira min alqur'ani wato surori guda bakwai ainihin na alqur'ani sune ainihin wato atwalul mufassal din wasu surori ne guda bakwai na alqur'ani wa awwaluhu farqan mufassal din qaf daga suratul qaf ne alal asahi kama taqaddama game da magana wadda ta gabata to abu mafi inganci daga suratul qaf ne mun karanto mun yi bayani a wancan karatu cewa ko da yake kamar malaman fiqh nan mai risala da sauransu yana cewa daga hujurat malam da yake daga qaf ne abin da yake magana mafi inganci to daga suratul qaf sai ka lissafo surori bakwai to waɗannan su ake kira qawalul mufassal to a sallar asuba sune annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kan karanta wannan hadisi gashi yace an-nasa'i wa ahmad su suka rawaito shi bi sanadin sahihi da isnadi mai inganci to dan haka fakana ahyanan wani lokacin annabi ya kasance ya qara'ul waqi'a yana karanta ainihin suratul waqi'ata a cikin ainihin sallar asuba suratul waqi'a ita ce sura ta 56 a cikin alqur'ani tana da ayoyi 96 wa nahawaha da makamantarta min as-suwar na daga cikin surori waɗannan daga cikin mufassal din firrakat ne a cikin raka'o'i biyu ma'ana ko dai zama ya karanta suratul waqi'a a raka'a farko a raka'a ta biyu ma ya sake karanta haka ko kuma ya zama suratul waqi'a din sai ya raba ta biyu a ainihin cikin raka'o'i biyu to shine abin da wannan ainihin hadisi yake nufi amma a zahiri ita ce ma'ana ta biyu din nan ma'ana suratul waqi'a dake da ayoyi 96 annabi yakan kasafta ta biyu a raka'a farko yayi rabi ko kuma fiye da rabi kadan raka'a ta biyu kuma yayi abin da ya rage wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi wa Ibn Khuzaimah da al-Imam Ibn Khuzaimah al-Imam Ibn Khuzaimah ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'in farko takarda ta 69 fuska ta farko kamar yadda naga mana yayi hujja da wannan littafi a lokacin ainihin ba a buga shi ba amma a yanzu ainihin an buga shi ko da yake ne mana bayanin cewa an buga shi amma na kasashe ne wato ba a buga shi ba a samu cikakken shi ba ya bata na kawo mana tarihin yadda aka littafin musulunci suka yi tabata ainihin wato a tarihin ainihin rayuwa ta maktabat wato libraries na musulunci yahudawa suka yi makirci da kuma sakacin wasu daga cikin musulmi Allah ya kiyaye wal hakim hakim ma ya rawaito wannan hadisi wa sahahahu kuma ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi yayi muwafaqa da hakim wato ya dace da shi tunda kaji ash-shaykh al-allama al-albani ya shiruto ya yadda da wannan hukunci na hakim kenan Allah ya shirya da mu wa qara'a min surati at-turi wa tarana annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi karatu daga cikin surati at-tur kai iya bambancewa an kana karanta larabci kaga aka ce wa qara'a min surati at-tur wato wani sashi na surati at-tur kenan ya karanta da an ce wa qara'a surati at-tur to ya nuna dukanta kenan amma ya karanta wani bangare na surati at-tur a ainihin wato ita surati at-tur ita ce sura ta 52 ayoyinta 49 ne وذلك في حجه الوداع wannan kuwa ya faru a hajjin ban kwana ne lokacin da annabi ya tafi aikin ainihin haji ya karanta wasu ayoyi daga cikin suratul qur to kaga waɗannan na daga cikin dalilan da yasa malam yayi mana bayani a wancan karatu na baya cewa a galibin lokaci annabi in ya fara sura sai ya sauke ta sai dai akan samu nadiran inda yake karanta wasu ayoyi to kaga kamar anan kenan tunda an ce min suratul qur wato wani bangare na ta ya karanta kenan ko daga farkonta ya ci wasu ayoyi ko kuma daga tsakiyarta ko kuma daga ƙarshenta sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi wa Muslim da al-Imam Muslim wa kana ahyanan wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance nayi mana bayani a karatutukan baya cewa duk inda kake karanta wannan littafi na sifatus sala sai kaji ana cewa ahyanan to ahyanan din shi albani ne yake rubuta ta don ya kokarin hada maka tsakanin hadisan wannan hadisi ya ce annabi yayi kaza a sallar asuba wannan kuma ya ce annabi yayi kaza a sallar asuba to sallar asuba guda daya a to shine sai bambance maka wani lokacin yayi wannan ne wani lokacin yayi wannan wa kana ahyanan yaqra'u bi qisar al-mufassal wani lokacin kuma manzon Allah yana karanta gajerun surori daga cikin ainihin mufassal kama idhas shamsu kuwirat annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin a sallar asuba yakan ainihin karanta ta amma mun yake farko wa kana ahyanan yaqra'u qaf wal qur'an al majid qaf annabi yakan karanta ta ita ce sura ta 50 a cikin alqur'ani ayoyinta 45 ne wa nahawa hada surori makamantanta fir raka'atil ula a raka'a farko wannan hadisi al imam muslim ya rawaito shi wa tirmidhi da al imam tirmidhi wa huwa mukharraj ma'a alladhi ba'dahu wannan hadisin da shi da wanda zamu karanta a bayan shi to dukkanin su ash-shaykh al-allama al-albani yace suna nan ya fitar da su fil irwai a cikin littafin shi irwa al-galil namba hadisi na 345
وكان احيانا يقرا باختصار المفصل wani lokaci manzo Allah ya kasance yana karanta gajerun surori daga cikin mufassal a salar asuba kamar yadda a can muka ji tuwalul mufassal dogaye daga ciki kamar su qaf ko to anan kuma sai muka ji yana karanta daga qisarul mufassal kamar me ka idhash-shamsu kuwirat kamar idhash-shamsu kuwirat yakan karanta ta a salar asuba idhash-shamsu kuwirat din nan ita ce sura ta 81 a Qur'ani ayoyinta 15 ne wannan hadisi al-Imam Muslim ya ainihin fitar da shi wa Abu Dawud da al-Imam Abu Dawud to dama 25:15 ya sa anan 25 ne kuskuren injine kenan kuskuren bugu ne ya faru wannan hadisi dama ya ce ka duba irwa'ul galil dama ya hada su a can baya bayani su wa qara'a marratan idza zulzilat wani lokaci manzon Allah ya karanta idza zulzilatil ard idza zulzilatil ard ita ce sura ta 99 sura ta 99 ayoyinta 8 ne fir rak'ata ne a cikin rak'o'i biyu kilataihima dukkanin sura kawai hatta qala rawi har ma sai da mai riwaya yace fala adri ana fi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama am qara'a zalika amdan na manta ban sani ba shin manzon Allah ya karanta haka da mantuwa ne ko kuwa yayi da gangane a raka'a farko sai Fatiha sai Izazul a raka'a ta biyu sai Fatiha sai take maimaita Izazul sai sahabin yake cewa ni ban san abin da yasa annabi ya haka ba yayi da mantuwa ne ko kuwa yana sani yayi haka gashi a kafa yace wannan hadisi Abu Dawud wal Baihaqi su suka ruwaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci والظاهر اظاهري انه عليه السلام فعل ذلك عمدا النبي ya aikata haka ne yana cikin sani littashire dan ya shar'anta mutane haka ya halatta idan kuna da liman yanzu ya Fatiha ya karanta kuliya ya sake Fatiha a raka'a ta biyu karanta kuliya to da yalefi baka ku ce ya maimaita sura daya ainihin wato a raka'a ta biyu babu lefi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama mai riwaya shi da yace ko da mantuwa ne ko kuma annabi yana sani sai shi Ash-Shaykhul Albani yace shi abin da yake fahimta annabi yayi haka ne yana cikin sani dan ya nuna mutane shari'ar musulunci ta yadda da haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qara'a marratan fi safar wani lokaci kuma a halin tafiya manzo Allah ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil falaq ita ce sura ta 114 tana da 113 tana da ayoyi 5 wa qul a'udhu bi rabbin nas ita ce sura ta 114 ita kuma tana da ayoyi 6 mun fahimci wannan da kyau ko dama qur'ani baki daya yana da surori 114 ne gaba daya to wani lokaci a halin tafiya a raka'a farko ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas mun fahimci wannan to akwai wani abu da nake so mu fahimta anan wanda yake zamu zo zamu ƙara bayani akai amma ina son mu fara fahimta tun daga nan wato wannan ya nuna ashe in ka tashi a raka'a farko ka karanta ayoyi 10 to a raka'a ta biyu ana son ka karanta ayoyi 8 ko kasa da haka to amma da zaka maimaita gurgurdan yawan ayoyin ko ka ƙara fiye da haka babu lafi kenan domin gashi qul a'udhu bi rabbil falaq tana da ayoyi 5 ne yayin a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma yayi bi rabbin nas ita kuma tana da ayoyi 6 ne kaga ya bi tartibi na alqur'ani amma kuma wanda yayi daga karshe din tafi yawa to babu lafi akan haka kaje a kafa yace al-imamu abu dawud ya ruwaito wannan hadisi wa ibnu khuzaimah ya ruwaito wannan a cikin juz'in farko takarda ta 69 fuska ta biyu wa ibnu bishran fil amali a cikin littafin shi al-amali wato amali kamar dictation kenan shifta akwai manyan malamai waɗanda in suka tsufa su da dama in suka tsufa manyan malaman hadisi kuma suna son su rubuta littafi to sai su dubi ɗalibai masu hazaka anan ba kowa ake tarawa ba kowa ba sai a dubi ɗalibai masu hazaka sai malamin ya zauna yana rubuta littafi amma da katin da ya makance sai ya rinka faɗan kaza 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 wa fi kaza wa idza kaza wa idza kaza ɗaliban suna rubuta to sai a sanya wannan littafi al-amali shifta dictation da ka malamin yake faɗe suna rubutawa to akwai kuma sau da dama wani malamin zai rubuta littafi ne da hannun shi amma sai ya kiba ɗaliban su kwafi sai ya tara masu hazaka daga cikin su sai ya rinka karanta littafin su kuma suna rubutawa to da haka ne wannan littafin da yake hannun mu muqaddima ta Ibn Salah
littafin ilimin hadisi na Ibn Salah. Ibn Salah da ya rubuta wannan littafi sai zaunar da dalibai a wata makaranta ta manyan malaman hadisi Darul Hadith Al-Ashrafiyya. To sai yana karanta musu suna rubuta da haka ne suka rawaito wannan ainihin littafin. To shine suke nufi da al-amali. Wa Ibn Abi Shayba da al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Shayba a cikin littafin shi Al-Musannaf mujalladi na 12 shafi takarda ta 176 fuska ta farko, wannan ma kafin a buga shi ne, an buga shi, nayi bayani a baya. Wa sahahahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim ya inganta ainihin wannan hadisi. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi ma yayi muwafaqa da ainihin Hakim akan wannan inganta, wato Albani da ya shiru ya yadda kenan. Wa qala li Uqbah ibn Amir, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Uqbah dan Amir radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, shahararru Uqbah guda biyu ne a cikin sahabbai, akwai Uqbah ibn Amir, wannan shi ana cewa al-faqih, malamin fiqh ne cikin sahabbai, akwai Uqbah ibn Amir, wannan shi kuma al-mujahid, soja ne na musulunci. Dan haka so da dama in ka ji kana karatu cikin fiqh, malamai suna cewa wa ala hadha kaza kaza, suna lissafo malamai cikin sahabbai sun bada wannan fatawa, dan ka ji sun ce Uqbah basu bambance ba, to wannan suke nufi, shi malamin fiqh ne daga ciki. In kuwa magana ce akan yada addinin musulunci da yaƙe-yaƙe, to wancan ake nufi, wancan Uqbah ibn Nafi, sai da yazo har nan Maiduguri da ya danganto ya fuskanto sahara, ya zo nan ya ci wannan gari da yaƙi ya musuluntar da su, ya ci wannan gari da yaƙi ya musuluntar da su, shi ne ya kafa garin Kairawan, garin su mai risala. Uqbah ibn Nafi shi ya kafa garin. To ya rinka biyo sahara, yana da awa, yana da awayoyin macin duniya, Tunis ne ya wuto ya zo ya kafa garin Kairawan, sai da ya danganto har da Maiduguri da malaman tarihi suka ce da ya zo nan ya ainihin samu ana musulunci, an fara musulunci, sai ya koma a can Kairawan din ya zauna ya rasu a garin su mai risala. To wancan Uqbah ibn Nafi kenan. Wannan kuwa Uqbah ibn Amir, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ikra fi salatikal mu'awwadhatayn, idan ka zo sallar ka karinka karanta Falaqi da Nafi, fa ma ta'awwadha muta'awwidun bi mithlihima, duk wani mai neman tsari babu wanda ya taba neman tsari da wani abu kwatankwacin Falaqi da Nafi, ma'ana duk wani a'udhu da zakai ka ce Allah ka tsare ni, Allah ka kiyaye ni, to wanda ya karanta Falaqi da Nafi ya fi ka neman tsari. Domin me suke cewa kul a'udhu bi rabbin nasi, nan kuma kul a'udhu bi rabbil falaqi, ya Allah wanda kai ne ka halicci mutane, ya Allah wanda kai ne kake wayewar gari bayan gari ya shiga duhun dare, sa'annan sai kace Allah ya tsare ka daga sharrin kaza, da farko tukuna kace ya tsare ka daga sharrin duk abin da ya halitta, shikenan magana ta kare. Sai kuma da kazo sai ka dubi cikin masharranta kakaf a duniyan nan, duk wani masharranci bayan mutun yake da aljani, daga ƙarshe sai ka ce minal jannati wan nas, abinda sura take son ta nuna maka shine duk halittun Allah masu sharri kana roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin su. To bayan da kai wannan umumi, sai kuma ka zo kai hususi tantirin masharranci cikin halittar Allah, to mutum da aljan, dan haka sai ka ce minal jannati wan nas, tare da cewa ai da ka ce kul a'udhu bi rabbin nas min sharri ma khalaqa, shin aljanu da mutane ba su shigo ma khalaqa ba, amma daga ƙarshe sai ka ce minal jannati wan nas, dan ka san mutum din nan masharranci ne, aljani masharranci ne. To bayan an yi umumi kuma sai an yi khusus wajen neman tsari, kamar yadda yake aka ce tanazzalul mala'ikatu, sai aka ce war ruhu fiha, daren lailatul qadri aka ce mala'ikuna sauka, sai aka ce har ma da mala'ika Jibril, shi ba mala'ika bane, mala'ika ne dan a nuna ya fi sauran mala'ikun daraja. To haka wannan ma dan a nuna wajen sharri, to mutum da aljan sun fi duk wata halitta sharri. Kuma ka duba ka gani duk wata dabba masharranciya mutum sai da ya sarrafa ta, ka duba wace ce wata dabba ce masharranciya da mutum bai hau gadan bayan ta yi tafiya da shi ba, zaki ko kura ko damisa mutum ya tarbiyyar su yana hawan su yana yawo da su, ko maciji, maciji wannan akwai nau'in mutumin da maciji in ya ganshi gudu yake, saboda in ya kama shi cin shi yake, to da ya ji boyin shi ya ji karnin shi gudu yake, yadda ka ga maciji yadda kaga kana gudu kai da baka sha maganin maciji ba ba ka cin maciji haka maciji in ya gane cin shi kuma yake gudun shi ko wanda ya sha maganin shi to dan Allah waye kai mutun sharri kuma kai ka duba ka gani mutun shi da kanshi yake sharrin abin da zai kera abin da zai halaka kanshi saboda sharri Allah ya kiyaye sai to lallai sai an nemi tsari daga sharrin ainihin mutun da aljan to shine annabi yace babu wani mai neman tsari da ya taba neman tsari da ainihin wani abu irin su dan haka a da annabi yana yin addu'o'i na neman tsari kaza 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 aka ce tun daga san da falaki da nasu suka sauka shikenan sai koma yana yin su dan haka dukkan sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta ainihin qul huwa da falaki da nasu a sallar magriba da sallar asuba sai yayi su kafa uku uku amma a sallar asuba a sallar azhar da la'asar da sallar isha sai yayi kafa daya qul huwa falaki kafa daya nasu kafa daya to amma sallar magriba sai yayi kafa uku uku sallar asuba ma sai yayi kafa uku uku al-imamu tirmidhi rawaito wannan hadisi sahihi ne Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisi da muka gama karanta shi al-imamu Abu Dawud wa Ahmad sune suka rawaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa kana ahyanan yaqra'u bi akthara min dhalika wani lokacin manzon Allah yana karanta fiye da haka ma fa kana yaqra'u 60 ayatan wani lokacin manzon Allah yana karanta ainihin aya 60 fa akthar ko fiye da ainihin aya 60 wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim suka rawaito shi qala ba'd riwayatihi wasu daga cikin masu riwaya hadisin wani daga cikin mai riwaya sai yace la adri ni ban sani ba fi ihdar raka'ataini aw fi kilataihima aya 60 da aka ce annabi yana wani lokacin a sallar asuba to shin ana nufin a raka'o'i biyun ne annabi yake yi nan yayi 30 nan yayi 30 ko kuwa kowace ainihin wato raka'a ce daga ciki shine yace fi ihdar raka'ataini a ɗaya daga cikin raka'o'in ce annabi yayi 60 a wannan raka'a raka'a ta biyu ma ya tashi yayi 60 aw fi kilataihima ko kuwa cikin su biyun ne gaba daya nan yayi 30 nan yayi 30 shi mai riwaya yace bai san takamaiman hakikarin ba shi dai da aka bashi labari shi ma ba da labari haka sai aka mai tambaya sai yace gaskiya bai sani ba ya da ruwaito annabi na karanta aya 60 a sallar asuba jama'a mun fahimta to kaga yanzu yadda fahimtar ka ta baka in ka dauka a raka'a farko kai aya 60 raka'a ta biyu ma kai aya 60 babu laifi akan wannan fahimta taka mun kuma fahimtar ka ta baka akan raka'a farko ayi 30 raka'a ta biyu ayi 30 babu laifi ko kuma fahimtar ka ta baka raka'a ta farko ayi 35 raka'a ta biyu ayi 25 babu laifi duk akan haka insha Allah 60 dai ta faru a cikin sallar wa kana yaqra'u bi suratir rum manzo Allah ya kasance yana ainihin karanta suratir rum a cikin ainihin wato sallar asuba suratir rum ita ce sura ta 30 a cikin alqur'ani tana da ayoyi 60 me yiwa wasu waɗanda ke da tsohon bugu na sifatin salatu za su gaba wannan hadisi saboda wannan hadisi daga baya ne malam ya gane cewa hadisin ya inganta kamar yadda zaka zo ka ji gashi yace an-nasa'i shi ya rawaito wannan hadisi wa ahmad da al-imam ahmad wal bazzar da al-imam al-bazzar bi sanadin jayyidin da isnadi mai nagarta sai malam yace hadha huwa alladhi istaqarra alayhi ar-ra'yu akhiran wannan hukunci da kaji na ce wannan hadisi kyakkyawa ne yana da isnadi mai nagarta ita ce magana ko shine hukuncin da ra'ayi na ya tabbata daga ƙarshe khilafan lima kuntu zakartuhu sabanin magana da na faɗa a da fi tamamul minna a cikin littafi na tamamul minna shafi na 185 wa ghairihi da wani littafin falyu'lam yace dan haka a san haka dan haka wanda yake da tamamul minna in ka je ka karanta a tamamul minna za ka ga albani ya raina wannan hadisin a cikin tamamul minna to yake daga baya sai gane a hadisin ashe ya kyautatu hadisi ne mai kyau dan haka sai marmaje ya saka shi anan to amma an yada tamamul minna mutane sun mallake shi shekaru da dama to kuma wancan hukunci yana ciki akan cewa hadisin bai inganta ba to yanzu kuma ya ƙara bincike ya gane hadisin ya inganta sai marmaje ya gyara dan haka yana nufin yanzu can in ka je cikin tamamul minna sai ka samu pensil ko biro a gefen tamamul minna dinka sai ka ainihin hukunta wannan hadisi da cewa bal huwa hadisun jayyidun kama qala ash-shaykh al-allamah al-albani fi tab'atin jadida fi tab'atin jadida min sifati salah safati kaza wa kaza sai ka ce a wannan hadisi ne kyakkyawa kamar yadda shi kanshi malam albani ya faɗa a cikin sabon bugu na littafin sifati salati sai ka faɗi shafin dan sai in wani ya karanta a can sai ya duba dan haka aiki ne ja an ka tara littafi jama'a, aiki ne ja kana cikin karatu sai ka ji an ce tafi littafi ka za ka gyara shi, kar ka ce sai an jima. Na taba karantar da ku wajen mustalah al-hadith, aka ce babtu kala biyu ne, akwai babtu sadrin. Babtu sadrin shine malami ya rinka karantar da kai sai ka rinka haddacewa da ka, mu Hausa sai mu ce da ka, Laraba sai su ce da kirji, ɗaya kenan. Akwai babtu kitab, babtu kitab shine malami ya rinka karantar da kai a cikin littafi. To in ana karantar da kai a littafi ne sai ka rinka zuwa makaranta da fensiri ko biro, malam ya ce ku soke kaza ku rubuta kaza, sai ku yi marmazan nan take ku soke ku gyara, kar ku ce sai an tashi makaranta ko sai kun je gida. Idan aka gane kana yin haka sai a ce ba a karban hadisi a wurinka, kai din nan sakare ne, ghafil ne. Domin malam ya iya yi waye gyare-gyare guda goma a ranar karatu, don Allah baka iya rike su duk in ka je gida ka gyara. To don haka sai a ce kai baka da babtu kitabin, littafin ka bai da tsafta. So ake yadda malam ya ce wuri kaza da aka sa takuri, ba takuri bane, ku kankare ƴaƴan takurin ku mai da shi hakuri nan take, sai kai tsauri ka kankare. Amma kar ka ce bari sai an jima na samu rera, me yawa kafin an jima wasu gyare-gyaren sun karu ka manta wannan. To ba a karban hadisi a wurin wanda aka same shi haka, sai a ce wannan ba shi da babt, sai a ce ghafili ne, sakarai ne. Wanda kuma yake babtu sadrin, malam yana karantar da shi karatu da ka ne, in malam ya biya mishi karatu, to so ake sai ya sake maimaita karatun a gaban malam, malam ya tabbatar da cewa yadda ya biya mishi ya ji haka, ya haddace haka, sannan ya zama yadda malam ya biya mai in yaje karantar da ɗaliban shi haka. To sai ake yana da babtu sadrin, kwakwalwar shi na hadda. Jama'a mun fahimci wannan? To yanzu kamar irin waɗannan gyare-gyare, yanzu daga ka je gida in kana da tamamul minna sai kai marmaza sai ka gyara. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? In ka gyara to shikenan, ko da wani ya zo daga baya ya ɗauki tamamul minna, to ya ga cewa ga gyaran da kai kuma kai ma ga dalilin ka, mai littafin da kanshi mai tamamul minnan shi ya gyara amma a wani littafi. Jama'a mun gane wannan da kyau? Wani littafin ma kana cikin karanta shi jama'a, sai ka ji yana gaya maka wani littafi kaza, mai yiwuwa kana da shi a library ɗinka, sai ce maka wannan littafi ƙarya ne, ba malam wane ya shi ba. Misali akwai littafi kitabu siyasati wal imama, wanda wannan littafi ana danganta shi ga wani babban malami, Ibn Qutaybah ad-Dinawi, littafi ne na dangane da halifanci da tarihin siyasa kamar da ka ji sunan shi. Wannan littafi malam Abubakar Ibn al-Arabi a cikin littafin shi mai suna Al-Awasim min al-Qawasim yace wannan littafi ƙarya ne, wani zindiki ne ya rubuta shi sai ya danganta shi ga wancan babban malami. To kaga idan kana da wannan littafi kitabu siyasa wal imama din nan, daga zaran ka gama karanta wannan magana ta Ibn al-Arabi, sai ka je ka ɗauki wannan littafi na wanda aka ce na Ibn Qutaybah, sai kai sauri sai kai gyara a bangon farko haka nan da ka buɗe, sai ka ce wannan littafi ƙarya aka yi aka danganta shi ga malamin nan, ba nashi bane kaza kaza kaza, sai ka ce kuma kai wannan magana kai ma Ibn al-Arabi ne ya faɗe ta a littafin shi wuri kaza. Aikin aiki ne, Allah ya shirya da mu. Ai akwai wani littafi da ake cewa kitabu salah na al-Imam Ahmad, wai Imam Ahmad ya je wani masallaci ne sai ga daliman da mamu duk suna tafiya aiki, suna ruku'u da sujuda tare, sai Imam Ahmad ya rubuta littafi sai ya aiko musu. Wannan littafi al-Imam Az-Zahabi ya ce wannan littafi ƙarya ne. Akwai wani littafi kitabul haida na al-Imam Abdul Aziz al-Kinnani, shi ma an danganta shi ga wani babban malami al-Imam Abdul Aziz, al-Imam Az-Zahabi ya ce ƙarya ne wannan littafin. To wannan mas'ala ce mai muhimmanci kwarai da gaske, sai wata ran mun zo wata munasabar za mu sake tattaunawa akai, musamman ainihin yanzu lokaci ya ƙuri mana, za mu kwana nan insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.